Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma si can kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a adireshi voahausa.com ko sashenhausa.com. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Katsina fiye da 600 ne suka gurfanar da gwamnatin jihar ta Katsina a gaban kotun kula da haƙƙoƙin ma'aikata ta Najeriya. Da shi ke yau rana ce ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin nazari kan irin musgunawa da ƙuntatawa da ake yi wa 'yan jarida. Na samu zantawa da wani fitaccen ɗan jarida a kan lamarin. Akan haka ne za mu buɗe layukan wayarmu zuwa anjiman Allah ya kai mu. Za mu so ku kira domin ku bayyana ra'ayi akan tambaya kamar haka: yaya lamarin yake a ɓangaren ku? Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce 1-0 a sa alamar tare da tukuna sannan sai a sa 1 sai a sa 2-0-2 2-0-5 2-6-5 kada a manta za a sa alamar taron a farko tukun kafin a danna lambai. Za kuma kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama a ji yanda halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana gani ya kamata yanke wa mutumin nan ɗan ƙasar Uzbekistan da ake zargi da banke mutane 8 da mota ya kashe su a birnin New York hukuncin kisa. Sai dai ya nisanci ƙoƙarin tura shi sansanin Amurka inda ake tsare waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci na Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba. Shugaba Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa zai so ya tasa ƙiyar wanda ya kai harin na birnin New York Guantanamo, sai dai zai ɗauki lokaci fiye da idan aka tuhume shi a tsarin shari'ar kotunan Amurka. An tuhumi Saipov da laifuka da suka haɗa da tallafawa ƙungiyar ta'addanci da kuma lalata ababen hawa. Saipov ya nemi jami'an da suka yi mashi tambayoyi su kafa mashi tutar ƙungiyar IS a ɗakin da ake jinya sa a asibiti. Ya kuma ce yana alfahari da abin da ya aikata. Wani jami'in hukumar samar da wadatar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da gargaɗi game da lamarin kudu maso yammacin demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo, inda rikici ya jefa sama da mutane miliyan 3.2 cikin matsanancin yanayin yunwa. Kimanin mutane miliyan 1.4 suka rasa matsugunansu a shekarar da ta shige a yankin Kasai na ƙasar Congo, yayin da aka kashe sama da 3,000, aka kuma lalata ƙauyuka da dama baki ɗaya, bisa ga cewar Claude Jibidar, shugaban cibiyar a Congo. Jibidar ya ce za a iya kwatanta lamarin da abin da ya faru a yankunan da ake fama da tashin hankali a Syria da kuma Yemen. Yanzu haka dai Jamhuriyar Congo da ke tsakiyar Afirka ta fi kowace ƙasa a nahiyar yawan mutane da suka rasa matsugunansu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau ake cika shekaru 100 da gwamnatin Burtaniya ta ba da umarnin da Isra'ila ke ɗauka a matsayin tushen kafa ƙasar Yahudawa, wanda kuma Falasɗinawa ke kushewa a matsayin rashin adalci da zai hana samun zaman lafiya a yankin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu zai yi bukin ranar yau da dare tare da halartar wata walima da Prime Minister Burtaniya Theresa May za ta shirya. A yankin Falasɗinawa kuma masu zanga-zanga suna shirin gangamin nuna adawa da yankin kan da kuma neman Burtaniya ta amince da wahalar da suka ce wannan izini ya haifar ga Falasɗinawa. Daga ƙarshe, wani alƙalin ƙasar Spaniya ya ba da umarni a tsare shugabannin Catalonia tare da guda 9 a gidan yari, yayin da ake gudanar da binciken laifukan bore da cin amanar ƙasa da kuma zarmiya da ya shafi ƙoƙarin neman 'yancin Catalonia da ake tuhumar su a kai. Shugaban yankin da aka hamɓare, Carles Puigdemont, baya cikin shugabannin da aka gurfana a kotu, wanda kuma ya shafe makon nan a Brussels.
Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji da farko, ma'aikatan kananan hukumomi a jihar Katsina fiye da 600 ne suka gurfanar da gwamnatin jihar ta Katsina a gaban kotun kula da haƙoƙin ma'aikata ta Najeriya da ke Kano saboda dakatar da albashinsu na kimanin watanni 20 da suka gabata tare da neman diyyar kuɗi naira miliyan 500. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci zaman kotun da aka yi a Kano kuma ga rahoton da ya aika mana.
Tuna watan Afrilin bare ne gwamnatin jihar ta Katsina ta bada umarnin dakatar da albashin wasu daga cikin ma'aikatan kananan hukumomi 34 na jihar saboda zargin kauracewa wuraren ayyukansu waɗanda wannan umarni ya shafa sun kai kimanin 615. To amma ma'aikatan sun musanta wancan ikirari na gwamnati, suna masu ikirarin cewa gwamnatin na muradin musgunawa rayuwarsu ne kawai. Bayan duk wani yunkuri na daidaitawa tsakanin bangarorin biyu, ya ci tura ma'aikatan sun gabatar da batun ga kotun kula da haƙoƙin ma'aikata ta tarayya da ke nan Kano domin ta sanya gwamnatin ta ci gaba da biyan su albashinsu kuma ta biya su ariya na watanni 20 da suka gabata. Sunayen ma'aikata biyar ne da yake jikin takardar ƙarar a matsayin wakilan sauran 610. Al'amarin da ya sanya lauyan gwamnati barista Abu Umar ke cewa
abinda muke kalubalanta a nan shine su waɗannan mutane guda biyar da kuma 610 daga ƙananan hukumomi daban-daban na jihar Katsina. Na farko waɗannan su biyar sun nuna ƙananan hukumomin da suka ɗauke su aiki, amma sauran 610 ba su bayyana ba kuma ba a ma zayyana sunayensu ba. Ya kamata a zayyana sunayen 610 nan su haɗu da waɗannan biyar na ɗaya na biyu na uku har ƙarshe, kaga kotu za ta sani. To ba su yi haka nan ba, duk da cewa misali suna da buƙata iri ɗaya, to amma kowa da buƙatar shi, kowa da yadda aka ɗauke shi aiki, to kaga ba su bi wannan ƙa'idar ba.
Sai dai lauyan ma'aikatan ya yi martani akan haka.
Har aka kawo attorney general na jiha ƙara, to an kai duk wani agent na government ƙara, to muka ce ai by virtue of provision ɗin doka ta jihar Katsina wacce aka yi ta 1991 ta tabbatar da irin role ɗin su da suke playing akan promotion na ma'aikata, discipline ɗin su, koran su aiki da rike musu albashi da sauransu, to kuma waɗannan suna da hannu dumu-dumu a ciki. Ai wannan wanda ya ce mutum hudu muka bayyana sannan muka zayyana sannan daga baya muka abbato 610 bai fahimci abun ba, saboda doka ai duk wanda ya sani a doka da kuma ka'idojin kotu akwai representative action. Yanzu babu yadda za a yi mutane 610 su zo kotu, to don haka idan suna da claim iri daya, to doka ta kotu rules in National Industrial Code kuma suna da takardu wanda dukkaninsu suka ba su wannan authority din akan cewa su wakilci su.
Yanzu haka dai alƙalin kotun kula da haƙoƙin ma'aikatan ta tarayya da ke nan Kano mai shari'a ED Esele ya ɗage sauraron shari'ar zuwa ranar 7 ga watan gobe na Disamba. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Arewa da sauran kallo matasa mun zama kwallo daga zancen kota kwana dattawa na ta hakilo.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kuri. To da shike yau ce ran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nazarin yadda ake kuntatawa 'yan jarida. Na samu zantawa da wani ɗan jarida, Ibrahim Yakubu, ga abin da yake cewa.
Sunana Ibrahim Yakubu, na aiki da sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle Jamus kenan. Wato muhimmancin da irin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya kan keɓe shine domin tabbatar da ganin cewa ana fargar da al'umma da wayar da kan dukkanin hukumomi da kungiyoyi har da jami'an tsaro game da irin gudunmuwar da za su bada domin tabbatar da ganin cewa ana samun ragowar yadda ake sauya haƙƙi da cin zarafin 'yan jarida a kowane harka da suke yi na wajen sautar labaransu da kuma yadda suke watsa labaransu da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da ke taka musu burki wajen watsa labarai daidai yadda ya kamata bisa ga dokoki da tsarin da harkokin watsa labarai suka shimfiɗa. To irin wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya kan keɓe na zama tamkar wani fili ne da dama da ake samu na hanyar haɗa kan al'umma, musamman haɗa kan dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki wajen tabbatar da ganin cewa ana taimakawa 'yan jarida wajen bayar da kare musu kariyarsu, 'yancin kenan da ya kamata, da kuma ganin da ana ba su goyon bayan da suke samu wajen tallafa musu samun bayanai da yake bukata.
To kamar yadda wasu gwamnatoci ko kuma jami'an tsaro ke musgunawa 'yan jarida ba tare da an ɗauki wani mataki ba, me zaka ce game da wannan?
Ana samun irin wannan cin fuska, cin mutunci, sauya haƙƙin 'yan jarida da ma hana su neman ɗaukar wasu bayanai don samun ganin an kullo da misali ko kuma irin abin da ke neman shiga wani hazo domin ganin an fito da shi ga fili. Yan jarida na fuskantar waɗannan kalubale kusan kullum a Najeriya. Alhamdulillah, za a ga ka je kana farautar wani labari, za a ga ba a san ka ɗauki labarin, wannan kuma na zama wani babban hatsari ne. Kana fuskantar kalubale daga hukumomi da jami'an tsaro da ma wasu waɗannan 'yan siyasar da ba suka san ana ɗaukan irin waɗannan labaran da ke ban kwaɗo wasu abubuwa na sirri da ake buƙata ba. Kuma a matsayinmu na 'yan jarida, aikinmu ne na don tabbatar da ganin cewa mun shiga kowane saƙo da lungu wajen farauto labaran da ake ganin za a yi don ilmantar da al'umma.
Ba ku ishara ke yi ma wani yayi gida ya yi motun ga mata tara, sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗaunan ku.
To madalla, kafin mu buɗe laikan wayar mu ga wannan ɗan shakata da shi.
Allahumma iduni a tuddai, Allahumma iduni a sammai, Allahumma iduni a ƙasai, Allahumma iduni a teku, Allahumma iduni a dacan, Allahumma iduni a yanzu, Allahumma iduni a gobe. Raba mu da sharrin masharranta, raba mu da halin magulmaci. To kun yi zancen magulmaci, sannan ku zai zo wajen wannan, sannan ku aiwana ya ce ma baka da kirki sam. Muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganin take. Zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan, yawa na shi ne ka ɓata ka. Amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne ka ɓata ka. Idan da goro a hannunka ka ga ashe ka ɓara ai wani da goro ɗan tauna. Dika kawai kan na shagance muddin idan duk ya zana ma in ka ɗau zancen magulmaci.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna. Wa ke magana daga Kaduna?
To madalla, sai mai aiki.
Alhamdulillah.
To madalla, sunana Murtala, ina kiran ku daga Rediyo Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sauraron ka.
To, masha Allah, akan haƙƙin kiyaye 'yan jarida ko?
Kwarai da gaske.
To, gaskiya abin da muke ta roƙo shi ne cewa kowanne ƙasa a duniya, musamman Afirka ɗin nan, ya kamata a ce sun ɗauki koyi da manyan ƙasashe na duniya, tattare da suna da ƙarfin soja da ƙarfin mulki da sauransu, amma suna kiyaye haƙƙin 'yan jarida. Sannan kuma ai ɗan jarida shi zai shiga cikin rinsi ya je ga wani abubuwa ya yaɗa, ita gwamnati ma ba ta sani ba, haka sai ta dura jami'an tsaro. To mutane ne wanda ya kamata a ce gaskiya an kare musu mutuncinsu, gaskiya ba mu jin daɗi duk inda ake take haƙƙin 'yan jarida. Don mutane ne suke haskaka mana rayuwa a duniya, su fitar da mu daga dushi, ilmantar da mu. Mutane masu daraja, kuma Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa akan wannan harka, a tashi lafiya.
To madalla, mun gode ƙwarai. Wa ke kan layi?
Yawwa, assalamu alaikum. Kana magana da Sabi Dado Yarima kan fajin Kano da kanan jihar Ekiti.
To muna sauraron ka.
Yawwa, a gaskiya na ji daɗi da na kama ku a wannan lokaci, domin ni ma in yi bayani akan gaskiya ya dace a daina cin zarafin 'yan jaridu. Nan domin abin da ya samu gaskiya yanzu 'yan jaridu mun mai da su mutane waɗanda suke tallafa mana, saboda ba dan idan da 'yan jaridu ba a magana ta fi sabilillahi, da tun mun zama kurame wajen ba abin da za mu iya ji me ake gabatarwa a duniya. To gaskiya ya dace a daraja ɗan jaridu a daina cin zarafinsu a daina cin musu mutunci a danka dukkan kimanin irin inda za a martaba su a basu su yi aiki fi sabilillahi mu dai muna goyon bayan ɗan jaridu assalamu alaikum sabi dado Kano da kanan jihar Ekiti
madalla mun gode to bari mu garza ya jihar Nasarawa wai ki magana daga Nasarawa
na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam
garba salin likitan radio dagarin agwa bun domin jihar Nasarawa shugaban kungiyar muryar sakata jihar Nasarawa
to garba salin je zuwa
to a gaskiya wannan rana ta ƴan jaridu mu zamu ce mu dai talakawa a gare mu rana ne ta mu gaba daya domin ƴan jaridu sun tallafa mana sun taimaka mana sun ilmantar da mu domin ba don ƴan jaridu ba abubuwan da ke faruwa a duniya da ma kasashen mu ba za mu ma san ko menene ke gudana ba mu ƴan jarida muna fata ma mu roko muke yi ma a dada kyautata ma ƴan jarida a ba su dama a yi musu kariya kuma a dinga kare su duk inda wani matsala yake ɗan jarida zai shiga kusan ma aikin da suke yi da su da hukumomin tsaro duk ɗaya suke sayar da rai suke yi su nemo haƙƙin ɗan adam kuma su faɗi gaskiya anan ina yin fata ƴan jarida ubangiji Allah ya ɗaukake ku kuma ya ƙara ɗaukaka muku daraja sosai ilimin ku ya dada cigaba domin mu ba abin da zamu ce sai dai mu yaba muku ba mu da lokacin yin yabo Allah ya saka muku da alheri
to amin amin mun gode to bari mu ketara zuwa jihar Zamfara mai magana daga Zamfara
Abubakar ne
to Abubakar muna sauraron ka
ana magana kan mine
ana magana ne akan yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin nazari akan irin musgunawa da ake wa ƴan jarida ya yanayin ya lamarin yake a nan yankin ku
to yankin mu dai gaskiya ce a hankali
to madalla to mun gode Abubakar bari mu ketara zuwa Bauchi
yake sai yayi kun sashin Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi
to mallan Ayuba muna sauraron ka
to a gaskiya yau ranar ƴan jaridu hakika ƴan jaridu sune fitila a duniya muna roƙon gwamnatin kusan kowane ƙasa a duniyan nan su kula da ƴan jaridu su kula da su kware da gaske saboda mu duk abin da yake faruwa a duniya ta ko ta ina inda ba don ƴan jaridu ba hakika ba za mu sani ba saboda muhimmancin da suke da shi yana da kyau kowanne gwamnati su kula da su kuma ƴan jaridu ba za mu manta da ku ba irin wayar da kai da kuke ma al'umma kuke haskaka mana duniyar ma muke ganin komai da komai Allah ya saka muku daga alkhairi daga ƙarshe mutanen garin kafin madaki a jihar Bauchi suna muku fata alkhairi musamman ga su America Allah ya muke ku Allah sa ku gama lafiya mai magana Ayuba Garba Imam kafin madaki a jihar Bauchi nagode
to madalla mun gode kwarai da gaske mallan Ayuba sai dai na ganin kaman na kan layi shi kuma layin nashi ya tsinke to kuna tare ne da sashen House na muryar Amurka daga birnin Washington DC kuma maudu'in da muke tattaunawa akai yau shine yadda ake kuntatawa ƴan jarida musamman kuma ba a yin komi ba a cewa komi ya lamarin yake me za ku ci gaba da wannan bari mu je jihar Plateau wace kan layi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam shi ma ina ga layin ya tsinke to a ci gaba da sauraron sashen House na muryar Amurka a kowane lokaci kuma a ci gaba da gwadawa mu gani ko za a same akwai to wace kan layi yanzu mun samu kira daga ina ki kira
daga lere local government
to na lere Kaduna kenan ko rage radion ka rage yawa to muna sauraron ka
mai magana Alhaji Lawal Sharkaf Suleiman Ungwan Bakano kuma ne
to Alhaji Lawal a ci gaba da magana a ci gaba da bayyana ra'ayi
alhamdulillah magana muna magana akan ranar ku ne yau ne ƴan jarida
eh
wanda ya kwaye gari a kasan nan da duniya ma gaba daya ba dan albarkacin ku ƴan jarida ba tsakani da Allah da mutane sun kasance kurame ne ba su abin da za su isa kuma ya kamata a ce an kyautata ma wannan aiki na ƴan jarida gaskiyar magana saboda kun wayar da kan mutane ba da iyakan yawa kuma abin da muke kira gare ku kuma ku dinga ci ma gaba da yi mana adalci wajen ainihin in za ku yi bayani akan abubuwan da ya faru wai ko gwamnati ta firgita ku ci gaba da firgita akan magana aiki da kuna yi ne don Allah mu da addu'o'in mu da sauran su mu za mu ci gaba da yi muku addu'a Allah zai kare ku daga dukkan wanda yake nufin ku da gari Allah kare mu gaba daya ina fata za ku tashi tafiya lafiya mai magana Alhaji Lawan Sharkan Ungwan Bakano kuma wani ne
to madalla mun gode sai kuma ƙara koma muna da Kaduna har yanzu wai ke magana da Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam Sarafil barka da aiki barka da yamma
barka da Ibrahim Jermaine
Ibrahim Jarmai barkanka da aiki kuma
da
fatan alkhairi Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya ke magana.
Alhaji Musa Garo to muna sauraron ka.
To alhamdulillah an zo wurin domin gaskiya al'amari mu a matsayin mu ma'aikatan radio a cikin garin Najeriya ko kuma in ce ma a jihar Kaduna. Gaskiya irin waɗannan abubuwan da yake faruwa gaskiya akwai matsaloli da yawa waɗanda suke za ka ga wallahi duk kokarin da zaka yi kasan zaka kawo irin abubuwan da za a kawo labarai ko kuma ka dauko wani rahotanni za ka ko kotuna ko kuma jami'an tsaro ƴan sanda ko sojoji za ka ga suna kokarin da suke dakile wannan al'amari kuma mu a koda yaushe muna gaya musu mu ma'aikatan radio muna tabbatar da cewa duk abin da zaka yi mu abokan aiki ne to amma da yawa za ka gani ana samun irin wannan matsalar to roƙon da muke gwamnatin tarayya idan aka tashi kundin tsarin mulkin ƙasa to a tabbatar da ƴan jaridu ma ana ba su haƙƙin su domin su ci gashin kansu to amma gaskiya al'amari ana samun waɗannan matsaloli domin muke ɗauko rahotanni a wurare daban-daban ana samun matsaloli Allah ya kiyaye mu wannan rana muna jin daɗin ta ƙwarai kuma Allah ya tsare mana wannan ma'aikata namu kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya nagode a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode
to madalla wake kan layi yanzu
alaikum warahmatullah
daga ina kake magana daga ina kake kira
daga jihar Nasarawa
to muna sauraron ka na jihar Nasarawa
to assalamu alaikum warahmatullah sunana Sha'ibu Zan daga jihar Nasarawa dan ce kifi jihar Nasarawa
to muna sauraron ka
alhamdulillah Malam Ibrahim na ji maudu'in da kuke tattaunawa to alhamdulillah a gaskiya ya kamata a ce akwai kasashen da ake musguna ƴan jaridu wanda kuma gaskiya hakan ba daidai bane saboda ya kamata a ce duk kasashen nan mu daurace ma a ce kamar yanzu misali irin ƙasar mu Najeriya kaga ƴan jarida sun taka rawar gani duba da yadda aka yi zaɓuɓɓuka aka samu rahotanni wanda suka ba da cikakken amsa gamsasshiya wanda har ta kai ga ƴan ƙasa sun gamsu kuma kowa ya gamsu aka yi zaɓe rami lafiya saboda haka ya kamata a ce gaskiya ƙasashen da suke muguna ƴan jaridu su daina domin gaskiya wannan ba abu ne mai kyau ba saboda haka muna fatan alkhairi ga dukkanin ƴan jaridu a faɗin duniya baki ɗaya domin su ne idanuwanmu da kunnenmu baki ɗaya da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla ina ganin mun zo ga ɗaukan wayar mu ta ƙarshe sai kuma Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa ƙarfe 4:22 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Hukumar kwallon kafar Afirka wato CAF ta fitar da jerin sunayen ƴan wasa 30 da za su yi takarar gwarzon ɗan kwallon Afirka na wannan shekara. Gwarzon Afirka a shekara ta 2015 Pierre-Emerick Aubameyang ɗan ƙasar Gabon yana daga cikin sunayen tare da wasu zaratan ƴan wasa da ke taka leda a Turai kamar Sadio Mane ɗan ƙasar Senegal da ya zo na uku a bara. To sai dai mai riƙe da kambun wato ɗan ƙasar Algeria Riyad Mahrez da yanzu haka shine gwarzon Afirka baya cikin jerin sunayen ƴan takarar. Idan ka ɗebe 7 daga cikin 'yan takarar dukkan sauran suna taka leda ne a ƙungiyoyi daban-daban na Turai tare da SM Alhadri ɗan ƙasar Masar mai shekaru 44. Gwamnatin ƙasar Saliyo ta ce za ta biya 'yan wasan ƙwallon ƙafar ƙasar mata 'yan ƙasa da shekaru 20 diya bayan da suka janye daga wasannin neman gurbi a gasar cin kofin duniya. Ministan wasannin ƙasar Ahmad Kanu shine ya bayyana matsayar ta gwamnati inda ya ce hukumar ƙwallon ƙasar bata shaidawa gwamnati ba akan wasannin na neman gurbi domin samar musu da kuɗi har sai bayan da lokaci ya ƙure. Wannan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kuma tilas ƙasar ta janye daga wasannin neman gurbin gasar ta duniya ta rukunin mata 'yan ƙasa da shekaru 17. To sai dai ministan ya ce za a biya 'yan wasan dukkan kuɗaɗen allowance ɗinsu na atisaye a matsayin diya. Zakaran duniya a fagen ƙwallon ƙafa Cristiano Ronaldo ya ce ba wata baraka a ƙungiyar sa ta Real Madrid ta ƙasar Spain bayan da ƙungiyar ta sha ɗan karen duka a hannun Tottenham ta Ingila a wasansu na matakin rukuni na gasar zakarun Turai a jiya Laraba. Wannan kashin ya sa manazarta lamuran wasanni hasashen cewa ƙungiyar ta Real Madrid wacce ita ce ke riƙe da kambun na zakarun Turai tana fuskantar matsaloli. Kashin da ƙungiyar ta sha ya kuma mayar da ita ta biyu a rukunin nasu na H tare da bambancin maki 3 da Tottenham ɗin da ke sama. To amma Ronaldo na ganin ba wata matsala a tattare da ƙungiyar. Ronaldo dai ya jefa kwallaye har guda 6 a gasar zakarun Turai a wannan kakar wasannin, wanda ya bada adadin kwallaye 111 da ya jefa a gasar. Ronaldo na ganin yanzu ne kakar wasanni ta soma, don haka abin da ya faru a nan gaba shine yafi muhimmanci, ba yanzu a farkon kakar wasanni ba. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bada sanarwa cewa kafin ya tuntube yan majalisa, Amurka za ta bada tallafin fiye da dalar Amurka miliyan 60 domin tallafawa yunkurin daƙile ta'addanci na yankin Sahel da ke ƙarfafawa gwiwa. Tallafin zai taimaka wajen aiwatar da ayyukan dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci, wanda ƙasashen Sahel biyar da suka haɗa da Burkina Faso da Chadi da Mali da Mauritania da kuma Niger, waɗanda suka amince da kafawa a farkon shekarar nan don yaƙi da 'yan ta'adda da kuma ra'ayin riƙau na ƙin ƙarawa na ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi irin su Al-Qaida da ke yankin Maghrib da kuma ISIS da kuma ƙungiyoyin da ke da alaƙa da su. A wata sanarwa da ya gabatar, Sakataren Tillerson ya ce yin nasara akan ta'addanci zai dogara ne akan tabbatar da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba su da mafaka ko tudun mun tsira a nahiyar. Ya ce wannan yaƙi ne da ya zama dole ne mu yi nasara a kansa, kuma wannan tallafi zai taka muhimmiyar rawa wajen nasarar tsarin. Ya kuma ci gaba da cewa wannan damara za ta ƙara wa abokananmu na wannan yanki ƙwarin gwiwa na tabbatar da tsaro da daidaito ta fuskar yaƙi da ISIS da kuma ƙungiyoyin da ke da alaƙa da su da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda. A wani jawabi da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi a taron Majalisar Tsaro akan zaman lafiya da tsaro a Afirka, ta yi magana akan tarzomar da ta bazu a yankin na Sahel, inda ta ce ba wai daga 'yan ta'adda bane kadai, a'a, har ma da masu fataucin miyagun kwayoyi da kuma mutane domin samun riba daga rudanin da yankin ke ciki. Ta yabawa dakarun soji maza da mata da ke cikin kungiyar kasashe biyar na yankin Sahel da aka yi wa lakabi da G5, har ma da dakarun kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ke aiki a wurin da ya fi kowane wuri hatsari a duniya na wanzar da zaman lafiya a Mali. Jakadiya Haley ta yi alkawarin Amurka za ta ci gaba da bada tallafin da ta daɗe tana yi na ƙasa da ƙasa ga dakarun G5, da take magana akan alkawarin bada dalar Amurka miliyan 60 ga dakarun haɗakar ƙarƙashin tallafin ƙasa da ƙasa. Ta yi nuni da cewa dakarun za su buƙaci ci gaba da samun tallafi, wanda Amurka ke ɗokin samun damar da za ta yi aiki ƙud-da-ƙud domin samun nasara. Jakadiya Haley ta jaddada cewar dole ne dakarun G5 su zama mallakin ƙasashen yankin akan kansu. Ta ce muna zaton ƙasashen G5 za su ɗauki ɗawainiyar yankinsu baki ɗaya da ƙarfi cikin shekaru 3-6. Tare da ci gaba da samun taimakon Amurka, wannan ita ce hanya mafi kyau a ƙarshe ta fidda yankin daga tashin hankali. Jakadiya Haley ta ce muna murna da wannan ɗaukar ɗawainiyar tsaro da daidaito a yankin Sahel, haka kuma za mu ci gaba da tsayawa tare da mutanen yankin. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga Grace da labarai a wannan karan a takaice.
Har yanzu shugaban Amurka Donald Trump yana gani ya kamata a yanke wa mutumin nan da ake zargi da banki mutane 8 da mota ya kashe su a birnin New York hukuncin kisa, sai dai ya nisanci kokarin tura shi sansanin Amurka inda ake tsare waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci na Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba. Shugaba Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa zai so ya tasa ƙiyar wanda ya kai harin na birnin New York Guantanamo, sai dai zai ɗauki lokaci fiye da idan aka tuhume shi a tsarin shari'ar kotunan Amurka. Wani jami'in hukumar samar da wadatar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar da gargaɗi game da lamarin kudu maso yammacin demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo, inda rikici ya jefa sama da mutane miliyan 3.2.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya haɗa ya kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Carl Ibrahim Jarmai ke cewa kwana lafiya.